سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كمان دمك صعبة يوم جمعة شاشة دعوات الشوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنادبو ده دليله ده أربعين دليل wato zo daidai da 28 ga watan 5 2021 Gregorian calendar mun ci gaba da karatunmu mai albarka na hadisi a cikin wannan littafi mai suna Muktasar Sahih Bukhari wanda aka fi sani da suna At-Tadarij As-Sahih li Ahadith Jami' Sahih yau insha Allah ta'ala damu ta yi shafi na 34 akan babul gasbi aw babul gasbi fil mau'izati wa ta'limi idza ra'a ma yakrahu babin da yake magana akan al gasbi fushi fil mau'izati ayyun wa'azi wa ta'limi lokacin karantarwa in mutun yana wa'azi ransa yakan wace wani lokaci sai ya fishi don haka sigar wa'azin nasa tana iya canjawa ko ta'lim ko kuma lokacin da mutum yake karantarwa wani situation zai iya sa ya zama ransa ya baci don haka sigar karantarwa nasa za ta iya canjawa musamman ma idara ama ya karahu in ya ga abin da ransa baya so duk da cewa yana wa'azi ko yana karantarwa kuma sai ya ga abu wanda ransa bai dauka ba ma'ana shari'a bata yadda da shi ba to rai yakan baci a wannan lokacin wani ne hukuncin wannan kuma in haka ya faru ya mutum ya kamata yayi wanda ya kawo mu zuwa ga babi na 79 hadisi na 90 an abi masudin al-ansari radiyallahu anhu qala rajulun ya rasulullahi la akadu udriku salata bima yatawul bina fulanun abi musulin al-asari Allah ya dade shi yake cewa wani mutum yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la akadu udriku salata bani iya riskan sallah sau da yawa mimma yatawul bina fulanun saboda dogon karatu da wani yake mana wani shine limamin mu amma kullun yazo karatu sai ya dinga jan dogon karatu yana jan dogon karatu dan haka sai ya zama bana samun sallah ba zan zo ba har sai wato abin nan sallah ta tafi karshe saboda bana son dogon tsayuwa kuma ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashaddu ghadban ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi ya ransa ya baci bacin rai mai tsanani min yawmi idan sama da wannan ranar ba ko da ransa ya baci wani lokaci mukan gane amma a rannan ban taba ganin bacin ransa irin na wannan a lokacin da yake wa'azi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji dadi a ce wani mutum yana sanadiyar wani mutum ba zai zo masallaci ba saboda dogon karatu ko saboda mummunan hali ko saboda wani ra'ayi wanda zai kurka kore mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum munafirun kuna kore mutane a sifar liman ya gabata kullum ya zama mutum ne wanda yake mu'amala da mutane kyakkyawar mu'amala musamman ma a cikin harkar da ta shafi sallah dan nan ne ya ja mutane zai kai su gaban ubangiji ta haka ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya baci fa qala sai yace ayyuhan nasu innakum munafiruna ya ku mutane tabbas kuna kore mutane a sallah kuna kore mutane akan harkar da ta shafi musulunci daga kaga bai kamata ba kenan kamar tsawa yake kamar me yasa kuke kore mutane da bai ba ku yi abin da za ku rage jawowa hankalin mutane ba ai mutane ba ɗaya suke ba amma sallabi nasi daga yau duk wanda zai yi wa mutane limanci fa li yukaffif to ya sassauta ya sako kar ya ja karatu mai tsanani fa inna fihimul marida wad da'ifa wazal haja domin a cikin su za a iya samun mara lafiya karfin hali ne yasa yazo sallah saboda ya san mutuncin sallah da kuma falalan ladan da ake samu a wannan sallah din musamman a jami'i wa da'ifa ko kuma wanda lafiyarsa galau amma jikinsa da wannan rauna nan ne ba zai iya ihtimalin wahala mai yawa ba amma zai zo masallacin domin ya samu ladan jami'i sai kuka tsananta ya zama yana shan wahala sai kaga yana kokarin canje masallaci ko kuma yana kokarin yi a gida ko ko ba zai zo ba sai azzar ka bi na karshe ko raka ta karte ta karshe wannan haja akwai kuma bukaci matsala ta taso lokacin sallah yayi sai yake zo yake sallar saboda sallar ita ce a farko idan an yarda da sallar sai je ya cigaba da abin da sai idan kuma aka ja karatu yayi tsawo me yawa da yi shiga cikin hakkin sa ko me yawa tasha yake ya shiga mota ya biya kudin sa yace bari na je ne sallah in an yi abin me yawa za ta iya tafiya a sashi a ta baya kuma me yawa sashi a baya zai iya ja masa wani abu daban to fara ka akwai imkaniyat kala-kala wanda ya kamata mutum ya la'akari da su a lokacin da kake jan mutane a sallah saboda mutanen daban-daban ne yanayin su daban-daban ne bukatun su kuma cikin daban-daban ne hadisi na gaba an zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulan 'ani al-luqta wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wa'azi wato kina akan tsuntuwa menene hukuncin tsuntuwa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hukuncin ta shine a'rifu ka'aha ya kamata ka gane igiyar da ake daure bakin jakar wannan ya faɗi haka saboda galibi a da kwarjalle suke daurawa kaga kwarjalle ba zai dauki aljihu mai kudi da yawa ba sannan kudin su ba takarda bane kudin su karfe ne zinari ne ko azurfa don haka sai dai ayi karamar jaka sai a saka a ciki sai a daure bakin ta sai a rike mutum haka zai ke tafiya da kudin sa a jaka haka da haka sai yace ka lura da abinda ake daure jakar wika'u shine wato kenan igiyar da ake daure jakar a cikin wani hadisi yake cewa innal aynani wika'a sahi ido shine igiyar da take daure bakin duburar mutum fa iza namatil aynan udlikatil wika idan ido suka yi bacci igiyar da ta daure bakin duburar mutum sai ta sunce don haka mutum yana bacci zai iskar hutu bai sani ba tara kai ce ka gane igiyar da aka daure bakin jakar au kala wi'aaha ko kuma yace ka gane wato kenan wi'aa shine wato kenan ita kanta jakar wi'aa yana nufin container abinda aka zuba jikin wa ifasaha da kuma wato yace wi'aaha wa ifasaha da wi'aa a wani waya shi ma yana nufin wato kenan wika shine wato kenan igiyar ifas ko shine asalin jakadin kuma wi'a'u zai iya daukar ita kanta jakar kanta saboda idan ya zo da wancan wika'aha wa ifasaha wika anan shine igiyar idan ya zo da wi'a'aha wa ifasaha wi'a anan shine igiyar ifas shine wato kina ainihin jakar da aka zo ku daga ciki saboda ka gane wannan san ma'rifa saratan sannan sai ka shelanta ta shekara guda jama'a wani yaya da kudin sa dai a cikin wata jaka kike sai ka shiru ba ka bari amma wanti ba ba za ka bari kalan jakar ba da kalan igiyar duk wanda zai ce a wallahi na jefar da kuda sai ka ce ya jakarta yaya igiyar da aka daure in ya gane ya faɗa daidai yaya kudin ciki in ya faɗa daidai nasa ne sai ka ɗauko sai ka bashi idan ko ba haka ba kenan ba nasa ba ne sannan ya ce sai ka yi kelanta shekara guda sun ba san fi biya sannan in aka samu shekara babu wanda ya zo ya kilemi sai ka yi amfani da wannan abu shikenan tunda ba za a ci gaba da ajiye shi kuma sama da watakilin shekara guda ba amma duk da haka ko da za ka yi amfani da ita fa in ja a rabbuha idan mai ita ya zo fa addiha ilayhi sai ka ɗauko ka kawo masa kayansa kenan kafin shekara in mai ita ya zo sai ka ɗauko ka bashi idan kuma shekara ta yi bai zo ba sai ka kashe kuɗin to shikenan in ya zo sai ka yi lissafin kuɗi sai ka biya shi sai ka lissafin kuɗi sai ka biya shi saboda ai shi kansa ɗaukan tsuntuwar da ajiyanta da bewo mai ita yana daga cikin babin wato kenan ayyuka na nagarta ayyuka na alkhairi kuma suna nuna mutum namiji ne mutum kuma adali ne mutum kuma mai mutunci ne mutum kuma mai karimci ne har yanzu yau ba kamar irin zamaninmu yanzu ba kana samu yau gobe ka kashe su da yake wannan shine kudan dabi'ar da muke tasowa ta kanta tun muna yaran kai tsuntuwa mutun yana kaiwa ina ganin tsuntuwa zai tsalle ya kai rafa ce Allah ya bani kaga tun daga nan hukuncin ya zama abin ya zama nasa kenan Allah ya bani yanzu nasa ne Allah ne ya bashi kuma kaga abin da Allah ya baka ko kana da haƙƙin ci kai tsaye kamar kaga ba haka bane yau kenan tsuntuwa guri ne wanda yake Allah ba da kake zaki ke jarraba dattakun mutum ka dauka ka aje ka jira shekara guda baka taba ba kuma kana shelantawa ran da mai shi zo ka dauka ka bashi kayan sa kai kuma ladan ka yana gurin Allah madaukakin sarki kaga wannan duk wanda ka ga haka akwai alaman kamala a cikin wata kinan yanayin sa fala fadallatul aibul rajato ragumi fa in nazan ci bace cin ragumi a jeji faga duba sai ra Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bace har tayi marar wajina tawo har sai da wato kenan hudu kokin sa guda biyu suka yi ja daban hankalin sa wato kenan ya tashi auqala ihmarat wajhu ko kuma mai riwaya ce har sai da fiskar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi ja saboda bai ji dadin tambayar da aka masa ba dan me zai mutum zai tsinci rakumi a jeji duk da wato kenan ilimin da Allah madaukakin sarki ya ba rakumi sun da zaka yi tafiya kilomita 1000 da shi a cikin sahara iska ta zo ta baje hanya din inda ya bi hanyar automatically zai dawo don haka bai kamata a ce ya bata ba zai bata ba ko bayan kwana nawa ne zai dawo gida dan me mutum zai ce ya tsinci rakumi kaga wato gidan bai dace ba Allah barkwai sarki ya bashi wato kinin ilimi akala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka malaka walaha ina ruwanka da ita ina ruwanka da rakumi bacacce ma a hasiqaha ko sika'uha alhali tare da ita akwai wato kinan kayan shanta ma'ana yana da rizabuwa a cikin sa wanda ya tara ruwa in sati zai yi akwai ruwansa na sha a cikin sa yana aje wa hiza'uha yana da kuma takalmin sa rana ba za ta dame shi ba kaya ba za ta dame shi ba wannan wato kinan kofatan nasa ba abinda zai dame shi na ruwan karshe da zaka kama taridul ma zai iya gangarawa ya tafi duk inda ruwa yake ya sani zai je da kansa ya je ya sha watar al-shajara zai kuma ci abinci a jikin bishiyoyi kowace bishiyar rakumi je zai yagi ganyenta zai ci ko dan haka fazarha ka kyale ta in ka ga rakumi a jeji ya bata karkace ya bata karbu da shi ba ruwan ka da shi hatta yalqaha rabbuha har mai shi ya zai samu kayan sa babu matsala kana sai mai tambaya ce ga to fadalatul ganam to naji wace ce rakuya fa a cikin dokar jaji na samu akuya ta bata kala sai yace wannan kam laka auli akika auli zaibi ko dai ta kace in ka kama auli akika ko kuma dan wanka da ya zaucewa in ya gani ya kama kai baka kama ba auli zaibi ko kuma ta kura to me ta kura za ta iya kama ta kuma in akuya ta bata a dogar dokar daji in gurin yayi nisa ba dole ne ta iya dawowa gida ba kura za ta iya samun ta kuma wata kinin ta cinye ta haka maimakon a bawa kura dama ta ci an baka dama kai ka kama ko kuma wani ka yi kama amma dama gurin akwai tabbaci cewa akuyar bata ta yi ba wai kawai tana kiwo ne a bayan gari ba Annabi Musa al-Ashari radiyallahu anhu qala sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam an ashiya'a karihaha wata rana an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ya bada ansa an tambaye shi ya bada ansa har aka tambaye shi abin da ransa baya so kuma aka gure shi kenan ko an tambaye shi sai ransa ya dogon zuma falama ufira alaihi lokacin da aka takura masa tambaya ba kai ba gindi wannan ya jefo ta nan wannan ya jefo ta nan wannan ya jefo ta nan kuma su iya fahimtar cewa shi ya gaji ba a matsayin sa na dan adam yanzu yana bukatar su yale shi huta ga diba sai ransa sai ya baci sama kala sannan sai ce saluni amma shi to sai ya gyara zama aka yace to shikenan ashire nake yanzu ku tambaye ni komai a duniyar nan gaba da haka saluni amma shi to duk abin da kuke so yanzu ku tambaye ni zan ba da ansa kuma outrightly zan rika ba da ansa sai ku tambaye ni kala rajulun sai wani mutum yace man abi to ni waye babana lalla mutumin dattijo ne irin wato kenan shi ma kansa ba da labari a kansa yarintarsa matsala ce balle kuma ubansa wala Allah ko shi ma bai san uban nasa ba tunda kage har yazo yana tambaya shi ma lokacin da ya tashi rayuwarsa bai san waye baban nasa ba Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abuka Huzafa akwai wani mutum a guri kaza 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 ayin yayi zaga kalansa sunan Huzafa shine ubanka sai ya fada masa fakala akar sai wani mutum ya sake cewa man abi ya rasulullah ni kuma fa wane ne babana ya manzar Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abuka Salim maula Shayba babanka kuma Salim ne bararran bawa ne na Shayba akwai wani mutum a guri kaza 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 ana ce masa Shayba la Allah yana nufin Shayba bin Rabi'a to maulansa bararran bawa sa ko kuma Shayba wani daban bawan sa ne da ya sayo sai ya yanta shi to wannan bararran bawa shine wato kinan babanka jira yake wani sake tambaya kuma falan mara Umar ma fi wajehi da sayyidina Umar yaga abin da yake fiskar Annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai yake cewa ya rasulullahi ya manzon Allah inna natubu ila Allah hakika mu mun tuba zuwa ga Allah muna mika wato kidan kokon tubar mu zuwa ga Allah madaukakin sarki azza wa jalla bai girma daga daukaka daga yanzu ba wanda zai sake tambayenka daga yanzu ba wanda zai sake tambayenka shi yasa wasu mutane suke cewa idan akwai dattawa a majalisa ko kuma a guri abubuwa ba sa baci yawa kuga yanzu nan sa ya dugun zuma ya ja ya tsaya to tunda mutanen hadisul ahad bil islami ne kwanan nan suka shigo musulunci ma'anar musulunci kwanan nan yazo kwanan nan ya shigo bayan kowa in an za a tona to kurar da za a samu ba za ta yi wani dadi ba in an faɗa kuma za su iya tambayewa abubuwan da Allah yake cewa la tasalu an asha in tubda lakum tasu'ukum kar ku rika tambayoyi abubuwan da in kun tambaya aka bada ansa an san ba ta muku dadi ba wa in tasalu anha hina yunzalu alquran tubda lakum in ku har za ku rika tambaya lokacin da alquran yake sauka to wallahi za a faɗa muku za a fasa muku kai don haka ku bar abubuwa a rufe kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki inna la harama menene Allah madaukakin sarki ya haramta wasu abubuwa ko ya halatta wasu abubuwa sai ce wata raka ashiya rahmatan lakum min ghairi nisyani fala tabasu anha Allah ya bar wasu abubuwa bai ce halal bane bai ce haram bane yayi shiru akan ta ba ta rafa da ya manta ba dan haka fala tabasu anha kar ku bincike akan su yawa domin in kun yi bincike in tazalu anha hina yanzalul qur'an tubda lakum za a bayyana muku to sayyidina Umar already ya riga ya gano wannan za a je wannan stage din za a tono abubuwan da za su zo su damu mutane dan haka maza sai zo ya tare ce ya rasulullahi muna mika kokon tubar mu zuwa ga Allah madaukakin sarki an gama jama'a ba wanda zai saki tambaya a kyale Annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta shikenan kuma wannan shine aikin dattawa a ko ina duk lokacin da ake wani abu ko a anguwa ne ko a makaranta ne ko a ma'aikata ne ko a kasuwa ne to dattawa ba sa barin abubuwa su baci to sun ga wasu abubuwa za su abu da maza sai su tsakani a tsakani sai maza shikenan sai ga an kashe wannan wutan sai a fuskanci kuma wato kenan gaba haka ya kamata a ce mu mu ɗabi'antu a cikin lamura aiki ne na mutanen kirki aiki ne ko na mutanen Allah kaga ba sashi akai ba balantare abin nan ne ko philanthropic aiki ne yawwa ya tashi yayi kuma sayyidina Umar yana daga cikin mutanen da aka ce mai koyi da su ta haka duk lokacin da za mu ga wasu abu za su bace abu al'umma sai mu daure sai mu yi magana akai don lokacin shirudin yakan dan taimaka wajen bata al'amura din amma da za a yi magana wato kenan sai ya zama an yi baki wato kenan akan abu kira kai ce mun tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wato kenan zuwa gare ka mun miƙa kokon tuban mu sai babu man a'ada alhaditha salasan wanda ya faɗi hadisi ya sake maimaitawa har sau uku bayan kuma li yufhama anhu don a fahimce shi idan kai magana kaga ba a fahimce ka ka sake maimaitata saboda fahimta babban lamari ne wani lokaci kada kakan gane an fahimce ka wani lokaci kakan gane ba a fahimce ka ba ma dama ka fahimci ba a fahimce ka ba akwai bukatar ka sake maimaita don a fahimce ka saboda kar a samu abin da ake kira communication gap idan an samu communication gap sai ya zama abin da ka isar daban abin da za a je a isar akan ka daban yau kaga sakon da kai sarbi isa ba kenan sai kuma lokacin da take isar da sako so kake sakon ya isa ai aiki da shi da ya kamata saboda akwai bukatar wata kenan in an fada ananata a sake nanatawa li yufhama anhu don a fahimci abin da gare shi gargashin wannan akwai hadisin Anas annabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da wata kalma sai ya fahimci ba a fahimce shi ba ya kan maimaita ta in ba a fahimce shi ba sai ya saki maimaita ta sai sau uku hatta tufhama anhu har sai an fahimce ta wato kenan a gare shi wa idza ta'ala tawmi idan yazo wani mutane fa sallama alaihim sai musu sallama sai ba su ji ba sallama alaihim sai sallama salatan sai sake musu sallama sake musu sallah har su ji ya yake musu hamdali kenan ko ya yake musu uzuri wato kenan kamar wannan hadisi yana karantar da mu wato kenan kokarin fahimtar da mutane al'amura don su fahimta da kokarin ba mu mutane uzuri yau sai ka kaddara ba su fahimce ka ba sai ka dada fada dan a fahimce ka ka ba su wato kenan wannan uzurin in kuma sallama ka same su sai ka ba da uzurin ba su ji ba ka ce a ai na ji na musu sallama ba wanda ya kula na cikin su ko daga kai ba su yi ba a ba haka ke ba sai ka sake maimaitawa sai ka sake maimaitawa har assalamu alaikum wa rahmatullah asal sai sun ji ka to tabbas sun ji ka wani in bai ansa ba wani zai ansa maka yanzu ka dauke harin tsakaninka da su kenan amma kai sallama dai ba su ansa ba sai kawai ka kada ka tafi in har ba su ji ka ba ba mamaki zargi zai shi shiga tsakani wanda cewa ana yin tsabar girman kai ka ga za wuce mutane ko sallama bai musu ba girman kai a tsakani a jikin sa wala wani girman kai yanzu sun ka ba su kofa da suka maka mummunan zato don haka wani daga nan ya riga ya rating din ka kenan kuma don haka wani abu in ka yi ma ko da a kuskure ne zai ba shi wata irin fassara kuma kai ka ja da ka yi hakuri ka maimaita har suka fahimce ka to wala Allah da duk an kawo da wato kenan wannan babi din babun talimin rajuli amatahu wa ahlihi babun da yake magana akan hukuncin mutum ya karantar da baiwarsa ko ya karantar da iyalinsa ko ya karantar da waɗanda suke dawainiya yake da dawainiya a kansu ko suke da dawainiya suke masa dawainiya wanda suke karkashin custodianship nasa shine yake daukar dawainiyarsu suna da haƙƙin ya sanar da su abubuwa na rayuwar duniya da abubuwa na addini ana nasin radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza kuma mai tariki ne annabi musa al-ashari ko قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه هكا ني ثلاثه لهم اجران متو اوكو سنا دا لادا غدا بي ا رايوانسو دو لوكاتين دا سكاي ايكين عباده الله زي باس لادا نينكي بيو دو لوكاتين دا سكاي عباده الله مدوكين سكي زي باس لادا نينكي بيو ا رايوانسو نفرقو اكو رجل من اهل الكتاب هكا ني amana bi nabihi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mutun ne mai ahli kitabi ko bai yahude ko ba nasari ya yadda da annabi sai mai yahude ne ya yadda da annabi musa alaihi salatu wasallam sai ya yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam in ba nasari ne ya yadda da annabi isa alaihi salatu wasallam sai ya yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanzu wannan mutumi za a rika bashi kiflaini ko min rahmatihi allah zai rika bashi kiflu guda biyu kamar yadda ya faɗa cikin alqur'ani yawa Allah zai baku kiflaini bi rahmatihi yanki biyu na rahamarsa shine min ajrihi na ladansa kenan za a ba su ladan ma'ana addinin da suka yi na masihiya za a ba su ladan addinin da suka yi na islam duk Allah madaukakin sarki zai ba su wal abdu al mamluku idza adda haqqa Allah wa haqqa mawalihi da bawa wanda aka mallake shi irin bayin da ake sayarwa da a kama mutum da karfi ko a gurin yaki a sai da shi ya zama bawan wani mutum wannan mutumin da ya saye shi yanzu shi bawansa ne sai ya sa shi aiki yana ta masa aiki kullum ya zama shi bawa a gare shi sannan duk da haka bai hana shi ibada ba yana sallarsa yana azuminsa yana ibadarsa kuma in mai gidansa ya sa shi aiki zai yi wannan duk abin da aka ce babu trouble tsakaninsa da shi wannan akwai alamar cewa yana da imani da kaddara ya yarda da Allah zabin da ya yi masa don haka ya haƙura shi bawa ne ya haƙura zai yi bautar ya hakuri kuma zai bauta wa ubangijin sa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah a rayuwarsa zai bashi lada kashi biyu ladar bautan da yake yi da ladar kuma bautar ubangiji wa rajulun kana indahu amatu yatawha da kuma mutumin da yake da kuyanga wanda yake wato kinan tagata na Allah barkwaki take ya ce na illa ala azwajin aw ma malakat aymanuhu Allah madaukakin sarki ya halatta muku taka bayunku to yana da ita ya aje ta yana amfani da ita fa addaba hada haka sai ya karantar da ita ladabi ma'ana ya karantar da ita addini musulunci ya karantar da ita rayuwa fa sana ya kuma kyautata a wajen yin bai mata mugunta a wajen karantarwa ba a sana tajibaha ya kyautata ladabtar da ita da yayi wa allamaha ya karantar da ita addini wa asana ta'limaha ya kyautata karantar da ita duk da tana baiwa amma ya koya mata yadda za ta rayu ya koya mata kuma wato kinan yanda za ta san addini wannan abubuwa guda biyu duka ya karantar da su saboda haka Allah madaukakin sarki zai bashi wato kinan lada guda biyu kaga kinan wannan in har karantar da baiwa ya mace wanda ka mallake ta zai ja maka lada biyu a rayuwa karantar da ƴaƴa fa na ciki ko wanda Allah barkwaki sai da sai yake cewa ko an fusa kuma ahlikum naran kaga min babu aula a ciki dai ka samu lada fiye da wannan a duk da akan rayuwar karantar da su wallahi Allah wannan yana daga cikin dalilin da yasa dacin iyayenmu da kakanninmu sai cikin Allah duba su shine a rayuwa ko da ba su yi karatun addini ba daka ga kullum suna kiran yaro suna zannar da shi su ladantar da shi su karka yin kaza a rayuwa karka yin kaza duk mai yin kaza zai haɗu da kaza duk mai yin kaza zai haɗu da ta'adib kenan ta'adib za su karantar da mutum a rayuwa ko a gona ne in sun samu wani haƙƙi za su ce wannan kaza kenan ga abin da yake magani ga abin da yake magani sun karantar da shi daka nan gaba duk lokacin da bukata ta taso na wannan abu zai ɗauko shi zai zo ya amfani al'umma da shi kaga fi sunu ta'adibi ne za su koya mutum ladabi tsakaninsa da manya ba za ka gaida manta ne ba kai kawai kana sai ka zo ka tsaya kaza 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 in ka ga baki ba za ka duka gaishe su ba kaga sun karantar da shi nan gaba in ya ga baki ba za ka duka yin kaza 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 ba ko ku suka lalaci ba ku da kaza ba in an kira mu sallah ba za ku tashi ku sallah ba ne da sauransu irin waɗannan da kanana kanana ta'adibat wanda ake a baki shi yasa ake cewa a karkashin traditional education shine kowane babban mutum malami ne domin duk inda babban mutum ya ga yaro a kwararo a da ko ba ɗansa ba ne yana wani abin da ba daidai ba zai tsawarta take don haka ta'alim na traditional education instant ne da zaran yaron ya yi abin da ba daidai ba take za a ce ba haka ba ne ga yadda ake ta ladantar da shi kuma shi kenan an ya yi graduating a wannan matsalar kan ya zama malami gobe shi ma sai dai ya karantar da wani wato kenan abin saboda kuma wannan yana daga cikin burbushin abin da addini ya karantar da mu in mun ga abu kamar yadda hadisi yake cewa marra aminkum munkar fa la yughayyiruhu bi yadihi ko duk lokacin da aka ga wani munkari saki sai a samu wannan abun wato ke stop a wannan gurin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana da baiwa ya ladabtar da ita ya karantar da ita sama a taka sannan ya yanta ta kaga kenan ya kawo babu ihsani kenan kuma ya yanta ta baiwa ce ya koya mata yadda rayuwa take ya ilmatar da ita sannan ya yanta ta fata zawajaha sannan kuma duk ya aure ta ƙarshen mutuntawa ya jawo ta jikinsa kenan sosai kenan ko to duk wanda ya haka falahu ajrani yana da wato kinan lada guda biyu kaga kaje wannan hadisi yana karantar da mu duk mutumin da yake da mai rauni ka jawo shi jikinsa ka nusar da shi ka ladantar da shi ka kai shi bakin gaci to Allah madaukakin sarki yana sanar da wannan sannan Allah madaukakin sarki zai baka wato kinan ladan wannan har zuwa wato kinan ƙarshen rayuwa babu izatul imami annisa'a wa ta'limihinna babin da yake magana akan shugaba ya ware lokacin da zai rika karantar da mata yana musu wa'azi yana nuna musu abubuwan da addini yake bukata a gare su da kuma abubuwan da rayuwa take bukata wato kenan a ce shugaba da kansa in yayi kaga min babu da Allah ce kuma mu da ba shugabanni ba kuma me yake nan ko yawa shugaba da kansa ya je ya tara mata ya karantar da su ya wa'azantar da su ya nusar da su ya tarbiyantar da su to kaga sauran malamai da sauran mutane manya-manyan gari dole su kuma su watakinan su daki watakinan wannan an ibn abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'ahu bilalun annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba fitan ji abdullahi dan abbas sun fito tare da shi da Bilal. Fazanna annahu lam yusmi an-nisaa, sai Bilal ya zaci cewa annabi ba zai je ya karantar da mata ba, ko kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaci cewa wa'azin da yake mata ba su ji ba, saboda mata suna can baya ko. Fa wa'azahunna, sai ya zo gurin matan sai ya musu wa'azi. Wa amarahunna bi sadaqati, ya wuce su da su rika yin sadaka, su rika yin sadaka, saboda sadaka tana wucewa wato kidan zunuban mutane, kamar yadda in ka ɗebi ruwa ka watsa a wuta, wutar za ta fada, haka ma in ka ɗebi sadaka ka zuba akan zunubi, zunubin yake fadi ya lalace ya zama wato kidan bashi. To haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaki musamman daga gurin maza ya je ya same su. Dan haka faja'alatil mar'a, sai ka ga mata suka dinga tulkil kurta, wannan ta jefa cire dan kunnanta ta jefa, wal qatama, wannan ta cire zobenta wato kenan ta jefa, wal bilalu ya akuz, in sun jefa bilalu sai ya dauka fi darfi sami sai ya sa a jefa rigarsa. Sun ce wannan suna zaune haka, an yi sallah ne a masallacin idi, ranar sallar idi, ai kun san mata suna zuwa masallacin idi ko, yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su rika fita har da wanda ba za su yi sallarawa a cikin su masu al'ada, su ma su fita, su su dai kuma mai gefe masu sallah kuma a cikin su ai sallah tare da su, sannan su shaidi wannan albarkar ranar sallah da kuma gargadin da za a yi a masallacin idi. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wa'azi bayan ya yi wa maza, sannan kuma umarci su da yin sadaka, kuma take suka fara yin sadaka din suna jajjefa wato kinan sadaka Bilal wato kinan yana dauka. Ana hadisi malamai suka ce a cikin sa akwai halaccin sa zobe, a cikin sa akwai halaccin sa dan kunne, yauwa, sannan kuma suka ce yafi karfi akan sauran hadisan da suka yi hani akan wannan, saboda haka ya halatta. Sannan kare ana hadisi har yanzu yana karantar da mu cewa mace tana da hurriya wajen sarrafar da kayanta nata na kanta wanda ta mallaka, ko da izinin mijinta ko babu izinin mijinta, domin nan hadisin ya nuna mana cewa babu wanda ta tashi ta je cikin maza ta ce a mai gidanta, a mai gida ina son zan bada sadakar kaza, ballantana ya bata izini ko ya hana ta. Sannan ya nuna cewa mata ba a musu hajar, akwai da ake musu hajar a hana shi sarrafar da dukiyarsa, to mata ba a musu haka, yawa ma dama dai abin da za su yi bai wuce iyakar haddin shari'a ba. Babu lihirsi alal hadisi, babu da yake magana akan kwaɗayin hadisi. Alhirsi na kwaɗayi, ya zama mutum yana da kwaɗayin ilimin hadisi, ya zama mutum yana da kwaɗayin ya san hadisai, yana da kwaɗayin ya karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ya ji an karanta, ko kuma ya zama yana zaman sauraro don ya ji an karanta. Wannan babu zai karantar da mu wannan hadisi na 99. An abi hurairata radiyallahu anhu qala qultu ya rasulallahi man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Abu Hurairah Allah da dace ce na tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce masa ranar lahira, ranar lahira wane ne yafi kowa rabauta wajen samun cetonka? To saboda yana cewa shafa'ati yawm al-qiyamah haqqun, ko yau ranar tashin kiyama haqqan tabbatacce ne zan yi ceto, zan yi ceto ranar tashin al-qiyama. A to ai shikenan sun samu garabasa, yanzu yana tunanin menene za su yi qualifying din mutum ya samu wannan ceton. Yau kaga ai an ce man zallazi yashfa inda bi izin inda huko illa bi izinihi, babu wanda zai yi ceto sai da izinin Allah madaukakin sarki, wanda aka yi izinin a cece shi kuma wala shi wani illa liman irtada, ba za a ba su dama su ceta ba sai wanda Allah ya yarda shi. To wanda aka ba da iccen a cece shi din yana da wani certain qualification, to wannan qualification sun ya kamata a zakulo su saboda musifatu da su, in musifatu da su sai mu zama mu ma mun cancanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece mu ranar tashar yamma. Don haka wannan shine tunanin Abu Huraira. Don haka shi ya sa tambaye shi ranar lahira wane ne yafi kowa rabauta, ko kuma zai fi kowa rabauta da ceton ka ranar tashin alkiyama. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, nabi sallallahu alaihi wasallam sai yace laqad zanantu ya aba hurairata Allah yas'alani ahadul haditha وأن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. يشي والله نايزة تنشيوا babu wanda zai fara min wannan tambayar in ba kai ba, babu wanda nayi zaton cewa za a yi min tambaya akan shi, to kuma za a tambaye ni qualities na wanda ya cancanta ci ce shi ranar tashin alkiyama, kuma nayi zaton cewa za ka zama mutum na farko wanda zai tambaya akan wannan, kuma abu incidentally kuma haka ya faru, gashi kuma kai ne ka tambaye ni. Yanzu abin da hadisin nan yake karantar da mu, shaukin Abu Huraira a wajen ilimin hadisi, har Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi makin dinsa, shine yake da shaukin ya fara tambaya akan matsaloli da suka fi dacewa akan al'amura. Duk abin da yake da jahilci a kansa zai zo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya bashi amsa. Ba ma content din hadisin bane ya zama ban damuwar mu ba, a'a, shaukin da Abu Huraira yake da shi na ilimin hadisi kullun yana da kokarin ya je ya dawo. Lallai yana daga cikin dalilan da yasa baya barin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko da yunwa ko ba yunwa ba zai bar gurin ba, saboda duk abin da aka fara zai je rike, duk abin da zai, har sai da ya zama waja kiran sabiqan man taqaddama, ya zo a ƙarshen rayuwa ya yi fice gaban wanda suka riga shi zuwa, ya zo mai fice shekaru 4 ko 5 ya rayu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya rawaito abin da mai shekara 20 tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai rawaito ba, saboda na farko ya lazimci Annabi sallallahu alaihi wasallam, na biyu duk abin da ya ji zai rubuta ya ajiye, yau kai da kaji kai tafiyanka ka ga daban bashi, yau shi ko zai ji kuma zai rike, kuma zai ji ya rike din dan ya san za ta tashi, akwai rana wadda za a zo ana bukata, yau ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mu, akwai ran da baya nan, tunda Qur'ani ya ce innaka mayitu wa innahum mayituna, za ka bar duniyan nan su ma za su bar duniyan nan, da zarar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, yanzu za a tambayi hadisi sahabbai su za a dan haka yayin gajin su sosai ya tara a shirye yake kowa ya zo shi zai bashi wannan abin da yake cikin zil din da yake cikin zuciyarsa, shine yasa ya fifita akan saura, kun gane wannan bambancin su, shine yasa ya fifita, yasa Imam al-Bukhari ya kulla masa babi musamman, ya kulla babi akan wannan babi guda, nace ma ya ce babul hirsi alal hadisi, babu da yake nuna kwadayin ilimin hadisi, mutum ya zama yana da wannan kokari. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da tabbatar masa da wannan, cewa wallahi nayi zaton cewa kai ne farkon wanda zaka tambaye ni akan wannan hadisi ne, gashi mu kuma wato kenan kai ne ka tambaye ni, kuma ya ma faɗi dalili, yace lima ra'aitu min hirsika alal hadis, saboda naga kana da kwadayin ilimin hadisi sosai, da haka yanzu wannan kaga credit ne a gare shi daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai ya bashi amsa. Kenan yanzu kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi wani abu, ga dai abin da ya tambaye shi, da ya gara ma sai ba da amsa kai tsaye, amma akwai wani abin da yake so ya karantar da shi kuma ya karantar da al'umma, shine cewa kwadayi akan ilimin hadisi, sai da ya bayani akan wannan daga karshe, sannan sai ya bashi amsa, sai ya ce masa as'adun nasu bi shafa'ati yawmal qiyama man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi aw nafsihi, wanda yace la ilaha illa Allah, duk wanda ya imani da kalmar la ilaha illa Allah kuma tsakaninsa da Allah a cikin zuciyarsa haka yake, ko kuma tsakaninsa da Allah a cikin ransa haka abin yake, ya yarda cewa babu abun bauta da cancanta sai dai Allah madaukakin sarki, yana nan akan wannan akida din haka ya rayu, wanda shi yafi kowa rabota. Wato kenan tace to na ranar tashin alkiyama, Allah kamar nan mafaka, Allah sa mana cikin su. Babun kaifa yuqbadu al-al, babin da yake magana akan to ya za a yaye ilimi, akwai lokacin da za a dauke ilimi a gwan kasa a duniyan nan, za a dauke ilimi, ilimi zai kare, ilimin da yake nufi ilimi menene, gwanu boko eh, ilimin addini, ilimin addini zai kare, za a dauke shi a tsakanin mutane sai zama babu shi, amma ta yaya za a yi hakan ne, ta yaya za a yi hakan ne, wannan babu shi ne zai karanta da kaifa yuqbadul ilmu, ya za a dauke ilimi. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, da shi da babansa Allah ya ji kansu yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantaza'u min al-ibad, Allah madaukakin sarki baya karban ilimi ta hanyar zarewa a cikin mutane, ya zare shi a cikin mutane, ka wayi gari kai malami ne sai a zare shi sai ka wayi gari babu ilimi, ba Allah ba zai yi hakan nan ba, yau a wayi gari shikenan, duk malaman mu sun koma ba san komai ba, ba wanda ya san fari bare baki Allah barakatun ki ba zai yi haka ba walakin sai dai yaqbudul ilma Allah zai karbe ilimi a ban kasa bi qabdil ulama'i ta hanyar karbewa malamai Allah zai dauke malamai in ya dauke malamai ya dauke ilimi in ya dauke malamai ya dauke ilimi yawa babban malami da yake bada fatawa ya mutu kuma a samu kokofin sa ba kaga matsala ta faru can ma wani malami ya abin can ma wani malami ya abin ba a samu makokofa ba a samu makokofa ina karatu zai yi kana manta muna yara kanana iyaye mu da mu gani sun tashi da littafai a cikin hirami sun nade daya kan daya sun daure har sun kai matsayin da gilas suke amfani su saka gilas din su a ciki su daure su rungume su taka su tafi makaranta a cikin garin nan su je su karatu su dawo idan suka je suka karatu din sun dawo sai su zo su zauna su kuma kananan dalibai su zo su ma gurin su su diba haka wanda abin da mu gani da idan wani lokaci mu dauki littafi mu kai musu makaranta wani lokaci din sun dawo mu karbo a hanya to nasu malaman sun tafi a gurbin ba makokofa su ma iyayen namu sun tafi a gurbin babu makokofa to ina maganar ilimi maganar ilimi wanda ka samu malami daga garin nan zai karɓi ku ta baka muktasar sai a sha kunya sai a sha kunya tare karatu mu yanzu ya zama karatu na syllabus na syllabus yawa nan ba sani ba an san nake dan an dauko wancan babba an zo an kafa a gaban mutane ana yin sa just the way da muke nan ko yanzu haka ne hanyar karatu to kaga wato kenan akwai matsala da take babba akwai matsala da take babba just kamar yadda muke nan nan ba ayi shi ba nan ba ayi shi ba nan ba ayi shi ba ni yi chap 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 su ba su zo sun dauko daga farkon da dawo sai sun kai karshen sa su jefa da shi na gani da ido na makarantu wanda za ka karatu risala kada zaka samu mutum 50 kowa sai ya biya ta sa Allah kullun sai an sauke risala wannan ya biya nasa wannan ya biya nasa wannan ya biya nasa an je karshe sai na dauko wannan jami'a dauke a harke malaman sai tun da safe mun yi sallan asuba da mu je makaranta wallahi daga sallan masallaci za mu wuce malamin ya sallama sai ya fito ya zo zauna in kaga ya shiga gida karyawa safe ne in ya dawo sai azhar in kaga ya tashi haja insaniya ce ya zauna a wannan gurin dan wannan abu gidansa da abinci babu abinci babu kure gozo karatu mai bashi naira 10 naira 20 ya gamsu da wannan duniyar nan bata shalle shi ba wannan karatun da yake ba kuɗi shine anan yake ɗebe ki wasu a rayuwarsa yanzu babu wannan ina ilimi yake saka duk littafin da aka saka a gaban sai an kai shi har ƙarshe ya haka ko karatu kake kana tuntuba wani gurin zai ja maka saboda an karanta shi abun yafi a gaban sa yafi so abin da yafi malamin da muka fara karatu a kan sa a Kano wallahi in yazo littafi da muka saka Allah sai in ya biya mana yau gobe sai mu kawo haddarsa sannan sai ya dora mana na gaba kuma confidently muke kawo kullun haka ne kullun haka daga ba da ya tabbatar yana da confidence akan mu sai dai na tambaye mu ko yanzu sai ya kara mana sai muka daina haddar sai muka daina haddar dan mu zama fakka mu ce ya kai ta mu ina ma wannan al'amari ya ci gaba haka suna zaune aikin su kenan a zashi a sallar azhar a dawo a shaga sallar asr aida ai mangarba ai isha in ta shiga shiga cikin duk abun duniyar dadin duniyar bai san shi ba bai damu da shi ba ba yake sa shikenan Umar bin Abdul Aziz yake sai ya buga a malamai a cikin birane yace ku je duk inda ilimin hadisi yake ku rubuta ku ajiye yace wanta sibula ku zauna ku kafa kanku a guri dan kuna karantar da shi Umar bin Abdul Aziz yace fa inni aksha fawatal ilmi bi qabdil ulama ina jin tsoron ilimi zai kare saboda malamai za su kare malamai za su mutu in sun mutu kuma shikenan don haka Umar bin Abdul Aziz ya sa aka dinga tarar hadisai ana rubutawa ana ajiyewa bayan a rubuta yace to ku malaman da kuka tara din ku zauna a majalisi ku karanta da wannan ilimin hatta ya ta'allama man la ya'allam har wanda bai da ilimi ya zama ya ilmatu saboda haka yanzu kun taro shi to ku zauna ku karantar da su yace fa innal ilma la yadu illa an sirr ilimi baya bacewa sai in an mai da shi a boye ka sani kana kaza a cikin gidanka kai dai kake karantawa ba wanda ya sani ran da ka mutu shikenan wannan ilimin ya mutu amma a babin laruri dole sai ka fito ka zo ka zauna ka karantar da mutane wannan abin da kai Allah madaukakin sarki ya sanar da kai din to wannan shine ke yada ilimi kuma shine yake ga abin nan ina ce ilimi ba zai yake ba amma in ya zama ilimi akwai masu zuwa ga wasu daidai kuma mutane babu wanda ya damu da karanta su ba su damu da karantarwa ba yanzu karanta da buke ya zama na laruri ne dole ne sai an yi in ba haka ba sai ya zama ya kare sai ya zama babu shi to kaga in haka ta faru da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana jin tsoron hakan zai faru hatta idan lam yabqa aliman har sai in an waye gare babu sauran malami wanda yake tamkamaman malami da ya rage ittakaza nasu ru'a sajil juhala sai mutane su dauki shugabannin su jahilai sai su dauki shugabannin su jahilai mu lura da wayannan abubuwa makarantun ilimi da ni nayi la'akari da su a wanda muke da su daga Kano yo baya nan wanda na gani da ido na har yanzu mutune nan Fortescue in kaje ka duka da a Fortescue na sa akwai wasu manyan manyan malamai shehine da daga Tijaniya malamai suna zuwa ana zuwa ana karanta kowane irin littafi a gaban su yau ba sa nan waɗanda suke zama a makwakwafin su ƴaƴan su ne abokan mu su ba su yi karatu ba gaskiyar lamari kenan suna cin buguzun din wannan abu wannan gidan da abin da muka sani mutane suka sani na nan sun dauki rigar sun saka yanzu neman sanuwan su a duniyan ce har ya fi na iyayen su da suke da wancan ilimi wannan abu zaruyai da yawa na la'akari da wannan a wurare da yawa madaris da hiliziya da yawa na lura da irin wa'annan bar na makarantun mu na Nizamiya wanda da makarantun syllabus ne karatun syllabus ne a cikin mu da yaro zai tafi a Islam a ce sai risala ya sai mu da ya sai waye har ya je ya dawo ba zai iya bai bide na mu da ba ba zai iya ba a makarantun a Islam to wannan dihiliz da suke bi billahi allazi la ilaha illa huwa kaje ka zauna da yawa daga cikin su kawai riga ce yanzu su da abokan mu mun san su ba su yi karatu ba kuma sun zo sun dauki wannan rigar kuma sun wasa'a darajar gidan da daukakar gurin fiye da wato kenan yanda iyayen nasu suka dauki gurin yanzu kawai cin albarkar gurin suke wallahi akwai wanda yake gaya min dan ajibu ne muna karatu PhD da shi a Katsina na yace a garin su a Gashuwa akwai kalifa guda Larabawa za su tafi daga Libya ko daga ina ne wallahi sai da interpreter tsakanin su da su don baya jin Larabci kuma daga ko ina a arewacin Najeriya na ana zuwa ziyara a kowace sallah gurin kalifa an yi kudi an yi motoci an yi komai da komai na cin albarkar kalifanci babu ilimin da za a karanta wallahi sai an samu interpreter tsakanin su da shi Larabawa za su masa Larabci ba zai iya bada amsa ba ba zai fahimci abin da ake amma yanzu duk matsala da ta shafi addini hatta daga sarkin guru da sauransu matsala da ta shafi addini sai ai kansu su ne za su bada fatawa akan matsala kaza abu kaza abu kaza akan ai kansu abu kaza abu kaza akan kansu duk sauran guraren nan ai kansu su ne malamai su suka san abin su ko duk abin da za su yi abin da zai tabbatar da wato kenan daukakan su don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutuwar malamai shine ake dauke ilimi da shi har sai in babu takamman malami ittakaza nasu ru'asa juhala shugabannin da za su yi shugabancin wannan gurin mutane su bi su ne jahilai don haka ku su ilu in ayi musu tambaya akan addini za a yi musu tambaya fa abtu bi ghairi ilmi za su bada fatawa ba tare da ilimi ba saboda ai ba su da ilimi faqidu shay'in la yudihi duk mutumin da bashi da shi ba zai iya bayarwa ba da za a zo a saka gindin bindiga a ce kawo miliyan 5 baka da shi wallahi sai da harbe ka saboda baka da shi ba za ka iya bayarwa faqidu shay'in la yudihi to mutumin da bai da ilimi abinda aka tambaya akan sa bai sani ba wallahi ba zai iya fada ba ba zai iya fada ba sai dai kawai ya kintace ya fada don haka yanzu zai bada fatawa an gairi ilimin ba tare da ilimi ko mutane a kansu za su gini shi ko mutane saboda imaninsu da wannan gurin ko wannan malamin ko wannan abin to duk abin da aka bura kuma a kansu kuma za su gini kuma wallahi shine addini ko bayan da kai addu'a saboda ai mutane takalidi suke takalidul a'ma
kai
eh wannan malamin mu ne shikenan mun yarda da shi wannan kada ka baka mun yarda da shi shikenan akwai mutumin da yake cewa wallahi idan Allah zai sa gobe zai gane kuskuren malamin sa to Allah karbi nan sa yau duk ran da Allah zai sa ya gane malamin sa yana akan kuskure to Allah karbi nan sa a day before saboda baya son ya gane kuskuren malamin sa dan haka ya yarda yayi zaka bayi da shi zai malamin sa su mutu akan jahilci akan abin da ba daidai bane bai damu da aga ne gyaran ba shi kawai abin da malamin ya fada shi ne final sai Allah sauka Allah sauka wannan matsalar irin wannan saboda ka kungiyoyi da muke da su da yawa za ka tabbatar cewa kowa sai dai ya tafi a karkatar inda kungiya ta karkata ko da ko shugabannin kungiyar ba malamai bane amma tun daga hukuncin da kungiya ta karkata dole a haka za a tafi ka ga na gaskiya akwai wata kinai gyara a kanmu wasu ilu fa to bi gairi ilmi sai ai musu tambaya sai su ba da fitowa ba tare da ilmi fadalu sai su bata wa azalu kuma su batar fadalu sai su batar shehu usman dan fojiwa cikin littafin sa infaqul maisur ya bayani akan wannan yace musamman a kasar namu na Najeriya ina jin tsoron an yi tafaddara rajul bi ta'limin nasi wa ta'dibihim mutun yazo ya bigi kirji shi malami ne zai karantar da mutane da ladaftar da su hatta idza kasura an-nasu hawluhu sai mutane sun wato kenan yawai sun yi dandazo a gindin sa after bi gairi ilmi sai ka bada mutane fatawa akan san zuciya ba tare da ilmi fa adan fadalla wa adalla sai ya batar da mutane sai da ma sun gama taruwa sai ga gaba ɗaya ya dauki mutane ya fallasa wani layi gaba da ba za su ankara ashe sun riga sun bar layin ba ga gaskiyar ba Allah sauka to satin da gaba ta mun samu shaida anan wani malami ya bamu labarin wayar su mutane masu aikin Allah suka tara mutane haka kawai su da kanta suna ta yankawa aikin Allah suke wani yanka wannan su yanka wannan su yanka wannan su sa mutane alai sai da aka zo kan wanda tiyo ji kai da aka dawo da tiyo me muku za ku yanka ki sai ta to o ga sauran me saka mana muke yanka su sai ta to wannan da yau ku koyo ku kyale sai ta to mun muka kyale shi ku sauran da ba mu yanka ma ba da mu yanka sai to sai da kyale su kaga su ba su san akan me suke yankawa ba ba san laifin da suka yi ba a wanda suka aka yanka su ba san laifin da suka yi ba me yanka su bai san akan me yake yanka su ba amma duk da haka wannan fatawa malamin su kuma aiki ne na Allah a haka Allah sauka tsara shi mana lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah barkatin sarki ba mu ladan sabon da muka kuskure Allah barkatin sarki ga yanda muka kusa Allah ba mu barkatu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh